Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM duka a Jamhuriyar Nijar. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Grace Alher Abdu ce da kuma Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin jan ragamar shirin na la'asiriyar yau Juma'atu babbar rana. Kafin ku ji abin da muke tafata shi ga kanin labarai.
Shugaban kasar Chadi Idris Deby ya lashe zaben sabon wa'adi wanda wannan shine karo na biyar akan karagan mulki. Har yanzu abin fallasan da ke addabar Prime Minister kasar Malaysia na ci gaba da yin illa ga kasuwannin hada-hadan kudade da ma harkokin siyasar kasar. Shugaba Barack Obama ya tsohon bakinsa cikin tattaunawa wannan da ake na jefa kuran amincewa ko akasin haka cewa kasar Birtaniya za ta yanke hukunci ko dai za ta ci gaba da kasancewa cikin kungiyar tarayyar Turai ko kuma a'a.
Kanin labaran kenan. A yau ne jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Powers ke kammala ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ta kai Najeriya.
In har yayi rashin imanin da lokacin da yake office ya kafta ya ba kuma wa'anda ya ga daman bayarwa, wani imani yake da shi da in ya saukan an ce za a ci gaba da bashin ya ce ba zai.
Sai ku gafarce mu. A Jamhuriyar Nijar kuma ƴan majalisa sun kada kuri'ar amincewa da karawa ƴan majalisar karkara watanni shida, ko menene dalili?
Na farko, Nijar kasa ce wanda take alfahari da noma. Idan an ce an kama aikin gona, ka gani ba tabbas bane a samu damal anda mutane kowa da kowa zai je wannan zabe. Na biyu, kaiwa kayan zaben da kanshi akwai hanyoyin da inda damana ne ba za su biyu ba.
Muna kuma da rahotanni kan matashi da shalkutar rundunar sojin Najeriya ta yi kan wani sabon salon jan ra'ayin matasa da kungiyar Boko Haram ta dauka da kuma yadda gwamnati ke sauya dokoki da nufin ci da gumin talakawa. A shirin musulunci tushen rayuwa yau, Usman Kabara ya haska fitila ne a shiya arewa maso gabashin Najeriya, inda harkokin ilimi suka tsaya cak sakamakon tashe-tashen hankali. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masuare, assalamu alaikum. Shugaban kasar Chadi Idris Deby ya lashe zaɓe sabon wa'adi wanda wannan shine karo na biyar akan karagan mulki. Deby ya buge abokan karawarsa har su 13 da gaggaruman tazara, sai da yan adawan sun zarge shi da tafka magudi a zaben. A cikin sanarwar da hukumar zaben kasar ta bayar, ta ce shugaba Deby ya lashe zaben da kashi 61.5 cikin 100 da kur'un da aka jefa, inda ya ba babban madugun yan adawa Sale Kezabdo ratar kashi 50. Sai dai Kezabdo ya ce ba komai cikin zaben sai magudi. Kebzado shi da sauran 'yan takara sun ce ba su yarda da sakamakon wannan zaɓe da suka bayyana a zaman na fashin kur'u ba. Suna zargin Deby da jibge katin zaɓe kafin a jefa kuri'a. Suka ce ɗan ruwan akwatunan zaɓe sun yi layar zana, kana shugaba Deby ya kulle sojoji masu yawan gaske da suka yi niyyar ƙin jefa masa kuri'a. Sai dai kuma a waje ɗaya, masu ido daga tarayyar ƙasashen Afirka sun bayyana cewa an gudanar da zaɓen ba tare da magudi ba. Ita ko hukumar zaɓen ƙasar ta ce mutane sama da miliyan 6 ne suka jefa kuri'ar, kuma an samu akalla kashi 55 da suka fito. Kuma tunda Deby ya samu sama da kashi 50, kenan ba bukatar zagaye na biyu ga wannan zaben.
Har yanzu abin fallasa da ke addaba Prime Minister kasar Malaysia yana ci gaba da illa ga kasuwannin hada-hadar kudade da ma harkokin siyasar kasar, shekara guda bayan da ake zargin shi da laifin batar da samun wasu kudade na gwamnati. Wannan lamari ya fado kan kamfanin sarrafa hannayen jari na kasar ta Malaysia IMDB a yau, bayan rahotanni da suka fara fitowa a shekarar da ta shige cewa an karkatar da akalar wasu miliyoyin daloli zuwa ga asusun Prime Minister Najib Razak a wani banki. Sai dai sau tari aka tayar da wannan batu, Najib yana ƙaryata shi ne, yayin da ministocin shari'a ko kuma attorney general na ƙasar shi ko cewa yake yi waɗannan kuɗaɗe kyauta ne da gidan sarauta ƙasar Saudiya ta baiwa Prime Minister.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya tsohon bakinsa cikin tattaunawa wannan da ake na jefa kuri'an amincewa ko akasin haka na cewa kasar Birtaniya za ta yanke hukunci ko dai kasar za ta ci gaba da kasancewa cikin kungiyar tarayyar Turai ko kuma a'a. a cikin wani shafin jaridar Telegraph da aka wallafa jim kadan bayan da jirgin shugaba Obama ya sauka a tashar jirgin sama na Standard dake wajen birnin London jihar Alhamis. Shugaba Obama ya buƙaci Burtaniya da ta ci gaba da kasancewa cikin kungiyar tarayyar Turai. Ya ce yana wannan shawara za ta ƙara wa ƙasar tasiri ainihin. Shugaba Obama ya ci gaba da cewa batun cewa ƙasar Burtaniya ta ci gaba da kasancewa cikin kungiyar tarayyar Turai wannan shawara ce da ya rataya kan wuyan 'yan ƙasar. Ya ce kungiyar ba ta katsalandan ga harkokin Burtaniya sai dai ta ƙara mata tasiri. Don haka idan tarayyar Turai ta kasance mai ƙarfin gaske hakan ba zai zame barazana ga Burtaniya ba. Maimako ma sai ya ƙara mata martaba a idanun duniya. Shugaba Obama ya bayyana cewa Burtaniya da Amurka suna dangantaka ta musamman wadda Amurka ke kallon ƙasar ta Burtaniya da babban tasiri.
A ƙasar Turkiya yanzu haka ana yi wa wasu malamai jami'a hudu da 'yan jaridu biyu shari'a a yau Juma'a a lokuta daban-daban game da faɗin albarkacin baki a ƙasar ƙarƙashin shugabancin Recep Tayyip Erdogan. Su dai waɗannan malamai jami'an ana tuhumar su ne da samar da wani bayanin propaganda akan ta'addanci bayan sun sa hannu suna allawa dare da matakin da ƙasar ta Turkiya ta ɗauka kan 'yan tawayen Kurdawa. Su kuma 'yan jaridan za su fuskanci shari'a ne sakamakon tuhumar su da ake yi da aikin leƙen asiri. Su dai waɗannan 'yan jaridan da suka haɗa da Kyan Dunbar, babban editan jarida Cumhuriyet, da babban wakilinsa da ke Ankara Erdogan, suna iya fuskantar hukuncin ɗaurin rai da rai muddin aka same su da laifi akan labaran da suka rubuta cewa ƙasar ta Turkiya ta shigar da makamai zuwa ƙasar Siriya ta barauniyar hanya. Su ko malaman da sauran 'yan uwansu su ma suna da dubu guda sun sa hannu ne akan wata takarda kira ga gwamnatin ƙasar ta Turkiya da ta dakatar da cin zarafin Kurdawa da kuma mayar da su ƙasar su sun da duk wasu mutanen da ake yankin waɗanda ƙasar ke wato take tukawa take gazawa azaba. Wannan wasiƙa ta harzika shugaba Erdogan abinda ya sa shi da duka matakansa suka ɗauki matakin domin hukunta su.
Yau ne ƙasar Koriya ta Arewa ta ce ta yanke shawarar tura iyalan wasu 'yan ƙasar ta da suka canza sheƙa suka gudu zuwa Seoul, amma ta ce sace su ƙasar Koriya ta Kudu ta yi. Amma Koriya ta Kudu ta ƙi yarda da wannan shiri na yin ganawan ido da ido a tsakanin 'yan uwan. Tana mai cewa waɗannan mata su 12 domin raddin kansu ne suka tsere suka koma Kudu. Sai dai hukumomi a Pyongyang sun yi kashedin ɗaukar matakin masu tsanani na martani idan har Koriya ta Kudu ba ta ƙyale 'yan uwan sun gana da juna ba. Ƙungiyar Red Cross ta Koriya ta Arewa ta faɗa a cikin wata sanarwar da ta bayar a kamfanin dillancin labaran ƙasar cewa iyalan da aka sace masu 'ya'yan mata a tsakar rana sun ƙosa domin su gana da ba tare da wani jinkiri ba. Pyongyang ta ƙi amincewa a yi wannan ganawar, alama ce ta cewa Koriya ta Kudu ta sace waɗannan matan ne.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda shafukan rundunar tsaro ta bayyana sabon salon da kungiyar Boko Haram ta ɗauka na mudda wato na yaudaren matasa. Wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya na da ci gaban rahoton.
Sanarwar yadda 'yan ta'addar Najeriya kan jara a 'yan matasa da lamuni wacce ta fito daga helkwatar tsaron Najeriya a salon Ankararwa ta nuna ɓoyayyen tsarin na gudana ne musamman arewa maso gabas. Kakakin rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar ya ce lamuni na tunkarar mahauta ne, teloli da sauran masu sana'ar hannu don su fada aikin Boko Haram. Na tuntuɓi ƙwararre kan wannan ɓangare na ta'addanci Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Jigawa don jin yadda yake ganin ingancin wannan kandagarkin.
Gaskiya ana yaudaran matasa da kuɗi gashi su zo a ba su jari da za su biya, amma ba biya za su yi ba, yaudara ce kawai da idan aka ba su sai wato dama ce na yi a kawo a jawo su jiki a ba su aƙida wanda za su bi. Ta wannan hanya ake bi yanzu ana ta ƙoƙarin a yi wannan dabara wanda dai su ma sojoji suna sane da wannan.
Idan ake kawo irin wannan maganar kuɗi, wannan ya nuna fa akwai wasu mutane ko daga cikin gida ko daga waje da suke ba da kuɗi suna ɗaukar nauyin 'yan ta'addan nan kenan.
Ai, Mallam Tubaran kai ka, idan ana batun daga cikin gida ko a waje tabbas wannan ban fidda tsammani ba, domin an sha zargi ana cewa wannan abin da siyasa ciki. 'Yan siyasa, ai an zargi wasu 'yan siyasa namu kuma suna nan ciki. suna nan an zarge su wani bincike aka yi aka fara bincike sai ka ga wato an mai da abin wasan yara akwai kuma wanda yake su ma suna waje ta wajen kamar misali yanzu ka ga ita ɗan malam namu na nan Najeriya suna da dangantaka da na waje ISIS ɗin da ake ta yaƙa a Syria da Iraq.
Yanda shaidun gani da ido ke cewa a baya yan Boko Haram na tilastawa maza musamman ma matasa shiga kungiyar koyin sun ki su fuskanci kisa inda su kuwa mata akan yi awon gaba da su. Ga abinda Abigail Goza wacce ta kwato daga Boko Haram ke cewa
da mota suke yin tafiya za su sayar da motocin su a cikin jeji sai su hawo mashin in sun hawo mashin su sayar da mashin nasu sai su shiga kakama mutane maza kuma an suka kama su an kai ki doki bindiga sai za su kashe ka su cire kanka su aje maka kanka gije da suka watsar da mutane suna tafiya a idonka ko da rana ko a wanda lokaci ba wanda ya isa ya ce musu ba haka ba
kuma dai ta wuce hanya in Boko Haram ke bi a zahiri dubban rayuka sun salwanta garuruwa sun zama kufayi a masifa mafi muni tun bayan Marwa mai ta tsine. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya.
To sai kuma batun harkokin wakilci da mulki a Najeriya inda masu kula da lamura ke cewa 'yan siyasa na ci da gumin talakawa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta haɗa mana daga birnin tarayya Abuja.
Ba sabon labari ba ne yadda duk wani gwamnati da ya kammala wa'adin mulki karo na biyu a Najeriya kan nemi takarar tafiya majalisar dattawa da yawancin tsofin gwamnonin kan yi amfani da tasirinsu wajen lashe zaɓe. Ullowar zargin shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya ci gaba da karɓar albashi har bayan da ya sauka daga gwamnan Kwara ya tado batun karɓar fansho duk wata ga tsofin gwamnoni da a yanzu da yawan su ke majalisar dattawa. Kai tsaye mai sharhi kan lamuran yau da kullum Muhammad Adamu ya ce ba da irin wannan fansho ya saba hankalin masu zaɓe da sauran al'ummar jihohi.
Gwamnati ya samu dama ya bar office ya dora wanda yake so saboda haka masu ra'ayin shi ne a sirce su kuma saga dan me ba za ci gaba da bashi ba sun ci gaba da bashin dai ta ansa in har yayi rashin imanin da lokacin da yake office ya kafta ya ba kuma wa'anda ya ga daman bayarwa wani imani yake da shi da in ya saukan an ce za a ci gaba da bashin yace ba zai ansa ba ya riga ya gurbata batun tsarkaka bai taso ba.
Ga tsohon gwamnan Kano Sanata Kabiru Gaya ya ce wannan ba zai zama cin tudu biyu ba matukar majalisun dokokin jiha sun amince a bada wannan fansho.
Majalisa ce take yanke shawarar wa za ta ba fansho. Majalisa jiha na wajen gwamna kuma ta yanke waɗanda suka ci mugunoni suna karɓar fansho. Allah sarki ne dai dan auta shine ne hanzuwa to bani ba na nema fanshon din ma shekarun baya da yawa na nema ba ai ba daga baya na nema ban sani ba ko yanzu akwai musu za su yanke sai sun ce a bani ko ba sai ba Allahu ya alamu amma dai alhamdulillah ina yin sana'ata da nake rayuwa kuma nagode Allah amma fansho wajibi ne doka ce a bawa kowane tsohon gwamna dokar ta ce tsohon gwamna bata ce gwamnan soja ba ko gwamnan siyasa tsohon gwamna amma na siyasa to ni tsohon gwamna ne na siyasa kuma kwana a majalisar dattijai da kuma majalisar tarayya muka yanke doka a biya tsofaffin shugabannin kasa da shugabannin majalisar dattijai pension su kuma sana na ana biya su to wannan kaga abu ba wannan na dinga dauka lissafi muna karba can muna karba ko da ni bana karba din wancan ma da suke karba na ganin laifi ne
inda fashe
laifi bane dan fansho yayi wahalar da yayi abin da yasa muke cewa bada fansho yana da muhimmanci misali kamar gwamna kamar wadansu manya kamar ma'aikacin gwamnati in baka yi hankali ba zai yabi fanshon su kafin ya tafi.
Menene matsayin amsar wannan fansho a shari'ance ita ce tambayar da nayi wa barista mai nasara Kogo Ibrahim.
Babu wani wuri a tsarin mulkin Najeriya ko wata doka ta Najeriya da ta bada dama koda anini ne bayan ranar da mutum ya sauka daga kan mukami ya ci daga asusun gwamnati wannan kuɗi haramun ne. Babu inda yake da hurumi da zai ci waɗannan kuɗi babu inda yake da hurumi da za a ƙara bashi koda naira ɗaya ne daga ranar da aka rantsar da wani sabon gwamna.
Masu sharhi dai yana ganin yawaitar tsofin gwamnoni a majalisar dattawa kan sanya yawan kutsowar muradun ƙashin kai cikin muhawarar majalisun da kuma ɗaukar wasu matakan kare kai daga tuhumar da kusan dukkan tsofin gwamnonin ke fuskanta a kundin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yan majalisu masu yin doka, ko ji tsoron Allah mulkinku, ku sani mun zaɓe ku ne fa, ba don ku shiga daula.
Haka yake to bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar, inda 'yan majalisa suka kaɗa ƙuri'a amincewa da ƙarawa 'yan majalisar karkara wa'adin watanni shida. Ga rahoton da wakilin Musulmin Muni Bama ya haɗa mana daga Nyame.
Bisa tsarin jadawalin da hukumar zaben kasar Niger ta bayar a can farko a ranar 9 ga watan Mayu ne ya kamata a gudanar da zaben na shugabannin kananan hukumomi. Sai dai bisa la'akari da wasu matsalolin da ka iya kawo cikas ga ayyukan gudanar da wannan zabe ya sa hukumomi nuna buƙatar dage wannan rana. Dalili kenan da gwamnati ta gabatar wa majalisar dokoki kudirin dokar da ke ƙara tsawaita wa'adin 'yan majalisun karkara wato kansiloli. Honorable Shafi'u Magariya ya min ƙarin bayani akan hujjojinsu na amincewa shawarar gwamnatin.
Idan an ce a yi zaɓe a lokacin da ya kamata a yi shi na ƙarshen mandal kwansanyoyi, to zai kasance cikin damana ne. Kaga kuwa cikin damana akwai matsala guda biyu da suke iya gilma. Na farko, Niger ƙasa ce wanda take alfahari da noma. Idan an ce an kama aikin gona, ka gani ba tabbas bane a samu damal anda mutane kowa da kowa zai je wannan zabe. Na biyu, kaiwa kayan zaben da kanshi akwai hanyoyin da inda damana ne ba za su biyu ba. Kenan kaga dole a yi hange, a yi nazarin yanda ya kamata a yi zaben, yanda kowane dan ƙasa ya kamata a je yayi kamar zaben wannan wanda ya wuce.
Ko baya ga waɗannan dalilai, matakin ɗage zaben ƙananan hukumomin wani abu ne da zai ba 'yan siyasa isasshen lokacin har haɗa takardun 'yan takara, in ji ɗan majalisar dokokin ƙasa Honorable Hamma Asa.
Lalle kamar haka ina jin ya ba da dama mutane su ƙara kintsa takardu nasu na 'yan takara, duka 'yan takara na ƙananan hukumomi da na jahaja. Don kun san yanzu ne anka fito daga wancan zaɓe. To kenan wanga lokaci da anka ƙara gudawa za shi gyarawa da kyau ga 'yan siyasa su da kansu, saboda su sami alawasu lokacin da za su samu su ƙara gyara takardu, saboda ma an sami ƙari na kwansaye-kwansaye duka jaha-jaha.
Wannan dai shi ne karo na biyu da ake ƙarawa 'yan majalisun karkara wa'adi saboda dalilai na rashin shiryawa zaɓe. Saboda haka shugaban ƙungiyar muryar talaka La Voix des Sans Voix Nasiru Saidu ke cewa
'yan siyasa ba su ɗauki wannan zaɓe na kansala-kansala kamar abu wanda ya kamata a ce turbata ta demokaradiyya. Mu kuma ga matsayinmu na kare haƙƙin demokaradiyya da haƙƙin ɗan adam, muna ganin wannan zaɓe ya fi kowane daraja, don shi ne aka ba talaka dama ya ci gashin kai ne ya zaɓi mutum wanda ya dace domin ya yi mulki cikin lokacin da ya kamata ya yi. Ya yi abubuwa na ci gaban karkara dangance da irin nauyin da gare shi. Amma idan aka ɗauka kamar kara zube, an ga dama a yi, in ba a ga dama a yi ba, ana ta gudde-gudde, kaga wannan abu yana nuna demokaradiyyar mu tana da cikas.
Batun tsayar da ranar da tafi dacewa domin gudanar da zaben ƙananan hukumomi wani batu ne da ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya a can baya tsakanin 'yan adawa da suka nuna buƙatar ya kasance akan gaban tsarin jadawalin hukumar Seni da kuma masu mulki da suka kafe akan sai dai ya biyo bayan na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla kada dai a shafa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 11:18 na asuba. Idan muka shigo a shirinmu na ƙarshe a yammacin yau, za ku ji wani matakin tarihi da aka ɗauka a jihar Niger na tallafawa marasa galihu da ke yankunan karkara.
Ni kudi na da muka samu zan yi anki da shi da marayu, zan taimake marayuna.
Kimanin mata 60 ne dai da akasarinsu jawarawa ne suka samu gudunmuwar kudin.
To sai ku kasance tare da mu a shirin namu na yammacin yau domin jin ƙarin bayani. Yanzu dai ga Usman Kabara da shirinmu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya jalalu wal ikrami Allah shi kati da
musulunci tushen rayuwa.
Kazar da bata da nono.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A wannan makon shirin musulunci tushen rayuwa zai dunguma da mu ne gaba daya zuwa yankin arewa maso gabashin Najeriya. Kasancewar wannan yanki na arewa maso gabashin Najeriya, rayuwa ta ta'azzara ta inda ba mai samun damar tsayawa cikin kwanciyar hankali balle yayi karatu ko makamancinsa. To amma zuwa yanzu abubuwa sun lafa, domin kuwa ana samun ci gaba da samuwar zaman lafiya a wannan wurare. Wannan ce ta sa malamai na ahlus sunna suka rankaya suka nufi wancan yanki domin ganin cewa sun ba da gudunmawa musamman ta bangaren karatun addini domin a ci gaba da ilmantar da mutane kamar yadda ya dace. Wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Al-Hikaya ya ranka ya cikin wannan tawaga ga kuma rahoton da ya hado mana.
Samun nasarar fara kwantawa lamura don inganta tsaro a Arewa maso gabas ya sanya malaman Ahlus Sunna suka nufi yankin don karfafa makarantun Islamiyya da ke hade da boko don kara tarbiyyantar da al'umma aqida sahihiya. Wannan yunkuri dai ya kai ga shahararriyar kungiyar Ahlus Sunna Izala ta bude koleji ilimi a tsakiyar yankin, wato jihar Gombe, da za ta rika ba da shaidar takardar malanta mai daraja ta 1 NCE. Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya yi karin bayani.
To wannan yana nuna mana cewa wannan kungiya sunanta Boko Halal ba Boko Haram ba, domin waɗannan yara da muke yayewa muna gudanar da waɗannan makaranti ne don yaran su zama na kwarai nan gaba, su rike mukamai a ƙasar nan da adalci da tausayi da kuma kamanta abin duk da ya kamata a kamanta na taimakon al'umma. Saboda haka wannan ita ce ribar mu, ba wai muna kafa makarantun nan don mu samu ribar kuɗi bane, amma ribar mu yaran su gyaru zuwa gaba su zama su ne masu rike mukamai a ƙasar nan da adalci, kuma su rike kowa da kowa hannu bibiyu. Kuma babban abin sha'awa ma a cikin makarantun nan akwai ma malamai waɗanda suke Kirista ne, saboda suna da ilimi da za su bayar, mu kuma saboda adalci irin na musulunci muka ɗauke su suna karantarwa, saboda babu bambanci a ɓangaren neman ilimi. In dai mutum zai bi ƙa'idar makaranta, to muna ɗaukar kowa da kowa, matuƙar ya cancanta a ɗauke shi, ɓangaren ɗalibai da ɓangaren malaman.
Waɗannan makarantu daga Islamiyya an fara buɗe su ne tun 1979 da ɗalibai 297 da malamai 3 kacal. Daga nan fa Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid, wace nasara aka cimma?
Muna da makarantun firamare 22 a jihar Gombe, muna da ɗalibai 4,649. Sai makarantar Asabar da Lahadi, wacce aka buɗe ta don karantar da waɗanda suka zurfafa ilimi a fannin boko amma ba su zurfafa a ɓangaren addini ba, an buɗe ta farko ne 1993. Sai makarantar sakandare, wacce take karantar da tsarin ilimi na kimiyya, an buɗe ta ne ranar 15 ga watan Januwari 1994. Sannan School for Arabic and Islamic Studies, wacce Institute na Education University Zaria suke lura da wannan kuma suke ba mu jarrabawa, an kafa makarantar farko ne 1994 da malamai guda 3 da ɗalibai 65. Sai wannan kwaleji da aka buɗe a wannan watan 4/2016, an buɗe ta ne a shekara ta 2010 da malamai 8, sannan da ɗalibai 143. To gaba ɗaya idan tattara waɗannan ɗalibai da malamai da yawan makaranti da muke da su a jihar Gombe, muna da makaranti 329 da ɗalibai 28,873. Muna da malamai 2,146.
In za a tuna, ƙungiyar na gina cibiyar Islama a nan Abuja don ci gaba da yaɗa ilimi kan kitabu wa sunna. Ga shugaban majalisar malamai Sheikh Sani Yahaya Jingir.
Wannan layin da muka bi na ilimi, duk abin da za ka baiwa mutum ba zai iya gyaruwa ba sai an gyara zuciyarsa, gyara zuciya kuma sai an haɗa ta da Ubangiji, ta samu gaskiya, ta samu riƙon amana, ta samu tausayi, ta samu tuna cewa bayan mutuwa akwai tashi, akwai hisabi. Don haka za mu daɗa taimakawa a birane da ƙauyuka wajen yaɗa ilimi, su kuma su taimaka wajen gina waɗannan makarantu da muke ƙoƙarin yi da masallaci. Allah ya taimake mu gaba ɗaya.
Insha Allah wannan cibiya ta Abuja dai nan gaba za ta kammala.
Insha Allah wannan cibiya muna sa rai za ta kammala ba tare da daɗewa ba, lura da yawan masu arzikin da muke da shi da kuma gwamnati, wanda mu almajirai mai wa'azi su kuma su ciyar da dukiya. Allah ya gina mana ƙasar mu, mu ci gajiyar duniya da lahira.
Karatun addini da na zamani kan gina al'umma, su ci ribar duniya da lahira cikin yardar Allah. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja. Najeriya.
To muna godiya a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman Nasir Adamu Alhikaya da ya haɗo mana wannan rahoto. Ciyo Bahiru Dedone shine ya haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Bisalam.
Ka zare da bata da nono. Allah shi ka ci da diyanta tun domin shi.
To a gaida Usman, sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email ga Abubakar Junaidu.
Zamu fara da sakon Umi Garba na Kwalu Ajurani. Kikace matakin da ƙasar Faransa ta dauka na samar da matasan da aka kura daga makaranta guraben aiki ya dace da fatan ƙasashen Afrika za su yi koyi. Sai Yahuza Sahabi dan daidai Kamba kace Allah sarki mu al'umma Najeriya, kasafin bana ya zo muna da bazata don Allah ya majalisa ku gyara kuskuren da ke cikin wannan kasafin kuɗi domin ku mika shugaba Muhammadu Buhari domin ya samu daman aiwatar da ayyukan da yawa talakawa alƙawari. Mu dai ƴan Najeriya mun zuba sarautar Allah idanu bisa ganawar da ƴan majalisar dattijai suka yi da shugaba Muhammadu Buhari don warware damuwar da ta kunno kai bayan gyaran da ƴan majalisa suka yi wa kasafin kuɗi na 2016. Allah ya sa a cimma matsaya wanda hakan zai ba shugaba Muhammadu Buhari daman aiwatar da ayyukan raya ƙasa. Sako daga Ibrahim Kirfi jihar Bauchi Najeriya. Ta gaba ta fito ne daga Iliyasu Muhammadu Tungan Bako kace ya kamata matasan Najeriya su yi karatun tanatsu wajen kasancewa mutane na gari domin kuwa ku tuna cewa dukkin da kai shimfidanka haka nan za ka kwanta a kai hattara dai matasan Najeriya. Daga ƙarshe sai ta fito daga Mamuda Salihu Kauran Namuda da Hafizu Balarabe Gusau kuka ce rashin komawar madugun ƴan tawayen ƙasar Sudan ta Kudu Riek Machar birnin Juba wani koma baya ne ga rajejeniyar zaman lafiya da fatan bangaren shugaba Salva Kiir zai guji karya wannan rajejeniya.
To a gaida Abubakar Junaidu da ra'ayoyi masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban kasar Chad Idris Deby ya lashe zaben sabon wa'adi wanda wannan shine karo na biyar a kan karagar mulki. Deby ya buge abokan karawarsa har su 13 daga gagarumar tazara, sai dai adawa sun zarge shi da tafka magudi a zaben. A cikin sanarwar da hukumar zaben kasar ta bayar ta ce shugaba Deby ya lashe zaben da kashi 65 cikin 100 na dukkan kuri'un da aka jefa. Har yanzu abin fallasan nan da ke addabar Prime Minister kasar Malaysia na ci gaba da yin illa kasuwannin hada-hadan kudade da ma harkokin siyasar kasar. Shekara guda bayan da aka zarge shi da laifin batar da samun wasu kudade na gwamnati, wannan lamari ya fado kan kamfanin sarrafa hannayen jari na kasar ta Malaysia IMDB a yau bayan rahotanni da suka fito da ke fitowa da shekara ta shige cewa an karkata akalan wasu miliyoyin daloli. Shugaban Amurka Barack Obama ya tsohon bakin su cikin tattaunawar da ake na jefa kuri'an amincewa ko akasin haka na cewa kasar Burtaniya za ta yanke hukuncin ko dai kasar ta ci gaba da kasancewa cikin kungiyar tarayyar Turai ko kuma a'a. A cikin wani shafin jaridar Telegraph da aka wallafa jim kaɗan bayan da jirgin shugaba Obama ya sauka a tashan jirgin sama na Stansted da ke wajen birnin London jiya Alhamis, shugaba Obama ya buƙaci Burtaniya da ta ci gaba da kasancewa cikin wannan kungiyar tarayyar Turai.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin da wannan lokaci. Yanzu ni da Ladan Ibrahim a yau da kuma Malama Julie da Tahara hada shiri da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Mr. Hawwe za mu tattara inamu mai gefe domin ba Halima da Jamila Fage su gabatar da shirin yau da gobe na matasa. Sai kuma malamai mu ce nan da sa'a 1 da rabi za mu wato sa'o'i 4 dai zan ce za mu sake shigowa da izinin Allah da shirinmu na hantsi yanzu dai. Assalamu alaikum.